والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي ونغلقا دكينا چكين غلوم بوچي أجهر بوچي وانا يمتشي نالا ربا يومنا 26 غوات رمضان هجر رمضان صلى الله عليه وآله وسلم دبو دياد دلي هدو da 46 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan uku shekarar miladiya ta 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsir suratul nur, wanda yau ma za mu ci gaba da tafsirin aya ta 4 zuwa ta 5. Kafin nan muna barabtar bakin mu da suka zo daga ringin ta jihar Jigawa, su Dr. Adnan Shafi'u da Dr. Hamza Aliyu da wanda suke tare da su, sannan da bakinmu da suka zo daga Kano, su Malam Al-Rahma Al-Qasim Abdulrahman da su Malam Sheikh Hamis Nasidi da Malam Nura da Nura da sauran Malam Aminu da sauran dai waɗanda da suke tare. Muna musu maraba da zuwa, muna kuma fatan Allah subhanahu wataala yadda suka zo lafiya, su koma lafiya, Ubangiji kuma ya sanya wannan tattaki nasu a cikin mawazin hasanat dinsu. Bismillah malam.
A'udhu minash shaytanir rajim. Wallazina yawmunal صلات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والذين يرمون المحسنات وأن سكي جيفا مات ما سكام كي ثم لم يأتوا بأربعة شهداء سننكم بسزو دشيدو هدوبا فجلدوهم 80 جلدة تسيكو مسبولالا هو ني وتسيكو مسبولالا 80 ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا كما هر أبدا كنكو سايك كرب الشهيد سو وأولئك هم الفاسقون وننسون فاسقي. الله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا سيدي ودن سكي توبة باين حكا كما سكي جارة من سكي نابرنا. الله فإن الله غفور رحيم تولي الله من غافر نمي كما جنكي. Wannan aya ita ce ayar da take bayanin hukuncin kazafi, wanda jiya muka fara bayanin sa. Hukuncin kazafi mutumin da zai jefi wani da cewa mazinaci ne, ko ya jefi wata da cewa mazinaciya ce, to Ubangiji ya saukar da wannan haddi. Yana ɗaya daga cikin hudud da wannan sura ta yi magana a kansu, cewa duk wanda aka samu da wannan laifin to za a yi masa bulala 80. Wunce shi kazafi shi ne a jefi kamamman mutum ko kamammiyar mace, a jefe ta da aikata zina, ba tare da kuma an kawo shaidu hudu ba wanda Allah subhanahu wataala ya ce a kawo. To duk mutumin da aka same shi da yin wannan, to wanda za a ce yayi kazafi kuma za a yi masa bulala 80. Saboda shi kazafi yana kasancewa cikin waɗannan abubuwa ne, abinda ya shafi zina ko liwadi ko kore nasaba, a kore mutum a ce ba wane ne ubansa ba, tare da cewa kuma an san shi cewa shi ne ubansa. To duk wanda shi ake cewa kazafi. Amma duk wani sabo dan an jefi mutum da aikata shi, ko duk wani laifi dan an jefi mutum da aikata shi, a shar'ance ba shi ne kazafi ba. Duk da cewa a harshe, musamman a harshe mu muna cewa kazafi, amma dai ba shi ne kazafin da aka shar'antawa haddi na bulala 80 ba. A jiya mun yi batun sharuɗa da sai sun cika ga mutumin da yake mai yin kazafi din, sannan a kira shi mai kazafi. Ba kowa ne ba idan ya jefi wani za a kira shi da abin nan. Akwai sharaɗi na taklif, sai ya zama mukallaf, sai ya zama baligi ne ko mai hankali. Don haka magana idan ta fito daga yaro ko mahaukaci irin wannan ba a lissafa ta a matsayin kazafi, sai dai kuma ana iya yin horo wanda ya dace da laifin. Ko da yaro ne ana iya masa horo, ko da ba a yi masa haddi irin na kazafi ba. An san cewa ita dokar shari'a ba ta hawa kan mutumin da yake yaro sai ya balaga. Wannan jiya mun yi wannan bayanin. Sannan ya zama mukhtar, wato ya zama da saninsa, wato da yardarsa, ba tilasta shi aka yi ba. Wanda duk aka tilasta shi ya yi wani abu na laifi, to wannan ba a lissafa masa wannan laifin. Kuma da aka tilasta sai ya hori kazafi, to wannan ba za a kira shi kazif ba, saboda ya shiga karkashin wanda aka tilastawa. To sannan ya zama yana da ilimi, ya san laifi ne, wato yana da sani da cewa Allah ya haramta hakan, kuma duk da haka ya yi, to wannan shi ake yi wa wannan hukunci. Wanda bai san dokar ba, to daga lokacin da ya yi sai a sanar da shi dokar, don gaba in ya sake yi a kama shi da laifinsa. To haka nan shi ma wanda za a yi wa kasafin sai ya cika sharuɗa, ba kowanne ba. Na farko ya zama na al'afif ko al'afifa, ya zama na kamammiya ce wadda aka yi wa kasafin, ba a santa da irin wannan laifin ba. Amma idan an san mutum da irin wannan laifin daman can, an san shi yana aikata wannan laifin, don an jefe shi da aikata shi ba a kiran abin kasafi. Don sharaɗi sai ya zama muhsan, daga cikin ma'anar ihsan ya zama al'afif, al'afifa. Al'afaf yana daga cikin ma'anonin ihsan, ya zama na mutum ne kamamme, kammalalle, ko da yana wasu laifukan daban, amma dai ta wannan nahiyar ba a san shi da irin wannan laifukan ba. To aka jefe shi da wannan laifin kuma babu shaidu guda hudu, to wannan an yi masa kazafi, saboda haka ya cancanci ya nemi a bi masa haƙƙinsa. Haka nan akwai wasu sharuɗa wanda aka gindaya wanda ana da saɓani a kansu, kamar ya kasance ba yaro ba ne, balagagge ne, ya kasance mai hankali. Duk da cewa wasu daga cikin malamai sun ja da wannan sharaɗin cewa ko da yaro ne ƙanƙani, to za a yi wa mutum haddi in ya yi masa wannan jifan, saboda shi ma abin yana iya taɓa mutuncinsa, duk da cewa an sani yaro ne ƙanƙani. To haka nan yarinya ƙarama, kamar Imam Malik yana cewa yarinya ƙarama, musamman wacce ta ɗan fara tasawa shekara 9, ita ma inda za a yi mata irin wannan kazafin, Imam Malik yana ganin dole a yi wa wanda zai yi kazafin haddi, saboda shi ma wanda zai iya shafar rayuwarta, zai iya shafar mutuncinta, zai iya shafar abinda ya shafi aurenta da sauransu. To sai shi kansa kalmar da ake yin amfani da ita wajen kazafin, kamar yadda jiya muka dan tabo a gurguje, akwai kashi guda uku malamai suke kasa su. Akwai sarihi, wato wanda yake karara, an faɗa wa mutum an san cewa ana jifan shi ne da wannan laifin, kamar a cewa mace ya zaniya ko ya zani, ana faɗar haka, karara ba ya da wata ma'ana sai ɗaya, sai wannan ma'anar guda ɗaya. To wannan sarihi ne, malamai sun ittifaki akan cewa duk wanda ya jefi wani da wannan kalma ya kira wani da wannan sura to ya cancanci ai masa bulala a wato bulala bulala 80 idan bai kawo shaidu hudu ba a idan ya kasance abin nan sai nau'i na biyu shine kinaya kinaya shine ai maganar da ba ta zama sarihiya ba tana iya daukan ma'ana biyu ko sama da haka daga cikin ma'anonin kuma da ta dauka akwai shi kazafin kamar a ce ya fasika ya fajira ya khabitha wato ya ir iska to duk wannan zai iya daukan ma'anar wato jifanta da kazafi na zina zai iya kuma daukan ma'anar wani abu daban to wannan suna cewa kinaya ce sannan akwai ta'rid shine shagube ko hannunka mai sanda ko jurwaye da kamar wanka wanda ba a fito baro baro ba an yi maganar da wanda ma an yi wata magana da kai da ake maganar ka san da kai ake kamar wasu suna husuma suna fada a junansu sai shi ya ce ni dai ba mazinaci bane ko ni dai uwata ba karuwa bace to kaga tunda rigima suke yi kuma ya fada masa wannan maganar kaga ana jin ta an san cewa abin da yake nufi shi abokin husumar sa haka yake ko kuma haka uwarsa take to kaga duk da bai fito karara ya kalle shi ya ce uwarka kaza bace uwarka karuwa bace amma cewa shi da yayi ni uwata ba karuwa bace kamar yana kokari ya ce kai da kake rigimar haka takan take to wannan wannan kashi na biyu da na uku kinaya da kuma ta'rid wato shagube ko jurwaye da kamar wanka shi ne malami suke sabani wasu suna ganin cewa wannan ba za a yi haddi a kansa ba sai idan mutum ya fito karara ya bayyana manufarsa saboda magana ce wanda take da bakin dabu wato harshen dabu wasu kuma suna ganin cewa za a yi haddi a kanta galibi masu cewa za a yi haddi suna da yawa ciki akwai Imam Malik wani shine ra'ayin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu kuma har ma yayi aiki da wannan yana daga cikin dalilin masu cewa za a tsayar da haddi shine aikin sayyidina Umar aikin sayyidina Umar akwai wani wanda ainihin aka kawo shi gurin sayyidina Umar ya gaya ma wani mutum yana ce da shi ma ummi bi zaniyatin wa ma ana bi zani ya gaya ma wani suna magana kicini dai ba mahaifiyata ba karo bace ni kuma mazinaci bane aka zo aka kawo sayyidina Umar cewa ga abin da wani ya ce ma wani daban sayyidina Umar ya tambayi sauran sahabbai shawara akan me suke gani ya kamata a yi wani hukunci ya kamata a yi ma wannan mai irin wannan maganar wasu daga cikin sahabbai suka ce to ai ba wani abu kawai ya yabi kansa ne ya yabi babarsa saboda haka me yayi ya yabi babarsa cewa ba kaza bace shi ma ko ba kaza bane to wasu suka ce a'a ba yi da abin da zai yabi babar shi da ita sai wannan sai sayyidina Umar ya ce a duba idan wanda yake maganar da shi an samu ko mahaifiyarsa ko shi an same shi da wannan laifin to shi kenan sai a bar shi dauke ta yaban kansa yake idan ya zama da abokin rigimar tashi daman an same shi da wannan laifin ko babarsa an same ta da wannan laifin to shi kenan sai a dauka shi yaban kansa yake su ba su yi abin kunya irin yadda waɗannan suka yi ba dace amma in ba a sami wannan mutum da yake magana da shi ya taba yin abin ba ko babarsa ta taba yin abin to wallahi in ji sayyidina Umar la ahuddannahu wallahi sai na masa haddi kuma haka aka yi sai da ya masa haddi ya yi masa bulala 80 da aka bincika aka ga cewa shi abokin husumar tashi ba hakan yake ba shikenan ya tabbata yana masa kazafi ne sai aka sai aka yi masa bulala a shi kazafi wani lokaci siyaki wato irin mulabasat irin yadda lokacin da aka yi maganar da yadda aka yi ta zai bayyana cewa kazafin ake nufi ko kuma a wata ma'anar daban ake nufi ba kazafin ba zai kamar mutumin da matar da suke rikici da wata sai take cewa ni dai Allah ya sani ban taba cin amanar mijina ba kaga wannan ban taba cin amanar mijina ba tana iya daukan ma'anar kazafi tana yi daukan ma'anar kazafi an ce mace tana cin amanar mijinta sautari hankali yakan tafi zuwa ga ma'anar tana biye-biye a waje to amma idan ya zanto akwai wani abu da ya sa wato da ya faru a lokacin da aka faɗi wannan magana sai ta iya canza ma'anar kamar misali ana rigima ne mata da biyu suke rigima akan maganar kuɗi ko an sace kuɗin wata ana rigima tsakanin wata da wata cewa kuɗinta ya ɓace to sai ɗaya take cewa to ni dai an sani bana cin amanar mijina kaga anan daga ji ka san ana maganar cin amana ma'ana ba ta taɓa kayan mijinta ba ta ɗauke kuɗin tunda maganar kuɗi ake yi maganar sata ake ce ni dai Allah ya sani an sani bana cin amanar mijina kaga kenan ni bana sata an sani ba sata nake ba dan bana yi wa mijina to wannan ba za a ɗauki ma'anar wancan kasafi ba so wani lokaci siyaki yana bayyana inda ma'anar ta sa gaba a cikin tarih wani lokaci al'ada ta mutane da yadda suka saba amfani da maganar yanzu ka ga maganar shege shi ne wanda baya da uba to amma yanzu al'adar kalmar shege ta zama wani lokaci ma yaban mutum za a yi da ita mutum ya yi abin aka ya birge ci shegewa ne kaga anan ba za a kamo wanda ya wannan magana a ji a yi masa bulalata ba ne a ce ya yi kasafi ba saboda kowa ya san anan ba yana kore nasabarsa ba ne kawai shi birge shi ma shi a gurinsa ma ya banza ya yi akwai wasu matasan ma mutum shi yake wa kansa da kansa ci shege ne wato ya birge kansa da kansa to kaga ba a cewa ya yi wa kansa kasafi to dai irin wannan al'ada da yare da siyaki dalilin da magana ta zo a sababinsa duk suna iya tantance mai ake nufi duk suna iya tantance mai ake nufi to sayyidina Umar an samu shi ya yi la'akari da shagube kuma ya yi hukunci a kansa akwai sanda al-Hutai'a wani mawaki yake cewa Zabarqan ibn Badr mutum ne mai karamci wata rana Hutai'a ya je wajensa ya karrama shi ya masa abinci na alfarma ya masa duk abin da ya kamata ya masa na girmamawa to sannan sai shi wannan Hutai'a mawaki ne sai kuma ya je wajen yan hamayyar shi wannan mutum da ya karrama shi to ka san shi mawaki duk inda aka ja shi sai ka ga yanzu da ya canza sheka ya canza magana to sai suka bashi abin da ya fi rawancin da shi Zabarqan din sai suka bashi an ce banu an finnaka ne sai suka bashi kuɗi sosai suka bashi kayan abin nan karramawa to shi ne suka sa shi ya yi waka ya soki Zabarqan din to a cikin waƙensa sai yake cewa da'il makarim la tarhal bughyatiha faq'ud fa anta at-ta'imul kasi wato da'il makarim la tarhal bughyatiha kamar maganar neman girma ka daina tafiya ma kana yin abubuwan da zaka kawo kanka daraja faq'ud idza manka a gida fa innaka anta at-ta'imul kasi kai ne wanda ake ciyarwa ai maka sitira kaga anan abin da yake so yana sifanta shi a Zabarqan da cewa mace ne mace ita ce zaune a gida a kawo mata abinci a yi mata dinki so yana cewa faq'ud fa innaka antal ta'imul kasi ay al mat'um al maksu to kasancewar kaga yayi ta'rid da shi bai fito baro ba ya ce kai mace ne bai fito ya ce kai mace bane amma kuma cewa ka zauna a gida a kawo maka abinci a yi maka sira ya sifanta shi ne da mata to shi kuma ya je kai kuka wajen sayyidina Umar cewa ga abin da Hutai'a ya masa sayyidina Umar ya sa aka kamo shi ya je aka tsare shi to kaga ya yi hukunci akan abin da ya shafi tarid duk da cewa wannan ba tarid ne da zina ba amma dai hannunka mai sanda ya yi wajen yi masa suka to sayyidina Umar ya yi wannan shi ya sa a cikin مصنف عبد الرزاق المحلى ابن حزم السنن الكبرى نبيهكي سكر ويتو دغ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يناتشوا إن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة عمر يكن يهدي قوان ييج روايد كمانوانكا ديدن قجي واتو جيفا نزنكو قوان أبئلو منا سوراك وانا مذهبا چيت عمر ابن الخطاب كما رويتو دقا سيدنا عثمان نجوا أكوير روايد نبت إنغانتا زوا غريش ماتنا چكن سنة الدار قطني ضعيف سنة انت بيرونيني وانا كما وانا شيني رأيين الأوزاعي daga cikin malamai magabata Imam Shafi'i da Imam Abu Hanifa sune wanda suka tafi akan cewa at-ta'rid da al-kinaya babu haddi akan su kuma ana iya in ma ana ganin kamar suna dauke da wata ma'ana ana iya kirawo mutumin a tambaye shi in ba haka yake nufi ba ya rantsuwa shikenan a kyale shi ya rantsuwa shikenan a kyale shi to amma dai magana mafi rijaye ta malamai shine idan har wato shaguban ya zama na afili yafi kusa da kazafin musamman ma idan siyakin zance yana nuna cewa ma'anar da yake nufi kenan to sai a yi masa horo akan wannan sannan Allah subhanahu wataala yace thumma lam yati bi arba'ati shuhada waccan aya da muke waccan gaba da muke ciki walladhina yarmuna almuhsanati almu'minati walladhina yarmuna almuhsanati thumma lam yatu bi arba'ati shuhada kaga anan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna wanda ya jefi wani ko wanda ta jefi wani ko wanda ya jefi wata da irin wannan tuhuma shi ake yi ma wannan haddi to mutumin da ya tuhumi kansa fa ya jefi kansa shi ma za a yi masa wasu malamai suka ce aka duba siyakin ai yana nuna cewa akwai wanda ya yi akwai wanda aka yi wa amma shi ishe wa kansa kaga ba wani abin nan ba za a yi masa haddi ba illa iyaka dai kawai ko dai a dauke shi mahaukaci ko kuma a masa dai ganin wani iri mutum ya tuhumi kansa da kansa amma dai suka ce lam yarmi ahad cece yarmuna almuhsanat shi kuma kansa kawai ya tuhuma to wannan ba za a yi masa haddi ba in ji wasu thumma lam yatu bi arba'ati shuhada sannan ba su zo da shaidu hudu ba wato su kawo shaidu hudu maza adalai wannan su ne abinda ake karba a shaidar zina maza hudu adalai su za su ba da shaida cewa mun ga waɗannan matan da ake tuhuma da wannan laifin mun same su dubu-dubu cikin wannan laifin ba kawai su ce sun hango su tare ba ko suna yawo tare ko sun gansu a mota ko yana ɗaukar ta tafi da ita wanda duk ba shi ake bukata ba a sun same su abinda Bahaushe ke cewa dubu-dubu ba wani abinda zai iya kubutar da su to wannan shine abinda ake bukata mutum ya kawo to kaga Allah cewa thumma lam yatu bi arba'ati shuhada ba su kawo shaidu hudu ba a cikin hudu din nan ba zai lissafa da kansa ba shi mai kazafin in kuwa zai lissafa da kansa kaga ba su zama hudu ba kenan shaidu uku kenan an fahimta cewa thumma lam yatu bi arba'ati shuhada shi kaddara ya gani to in yana son a karbi shai a garbi maganar sa to sai ya zo da mutum hudu kada ya ce ai shi gashi shi na daya to bari ya kawo uku in uku zai kawo to za a ce sun balami atu bi arba'ati shuhada sai ya ce sun balami atu bi thalathati shuhada amma ce akai sun balami atu bi arba'ati shuhada kaga kenan shi baya cikin lissafi wannan asarari yake a bayyane yake daga nassin ayar to kuma wannan shi yake nuna maka cewa zina babban laifi ne ba karami ba yana cikin manyan kaba'ir sai tari waɗanda za su yi irin wannan laifi to sukan ɗauki mataki na ɓoyewa ba za su yi yadda za a iya kama su ba ballantana har a samu shaidu hudu a lokaci guda da za su iya ba da shaida cewa sun gansu dubu-dubu cikin wannan aiki to ba don komai ba saboda girman laifin shi yasa aka tsaurara neman shaida ga wanda zai yi jifa da wannan laifin wanda zai jefa maka wannan laifin ba a sassauta batun shaida ba, tunda aka sassauta batun shaida a ce kawo shaida ɗaya ko biyu, wataƙila zai iya samun su da wuri. To kuma abin da za a jefe kan da shi babba ne, an gane kasancewar babba ne, sai aka ce to sai ya kawo hudu. To kaga yana da wahala ya iya samun shaidu hudu game da wani laifi babba, da masu irin wannan laifin suke ɗaukan matakai masu tsauri wajen su ɓoye kansu, kaga zai wahala. Shi yasa a tarihin duka wanda aka jefe, wanda muka samu labari, za ka ga cewa su suke zuwa su yi confessing, su suke zuwa su yi ikirari ce mun yi kaza, ko kuma mace ce za a same ta da ciki ba ta da miji kuma ba baiwa ba da take da mai gida. To irin wannan za ka samu, amma wai a ce an samu wani dubu-dubu da shaidu hudu wanda za su gan shi yana wannan aikin, to kusan babu wannan. Shi yasa za ka samu wannan hukuncin sai ka daɗe baka ji an tsambaka shi ba. Za ba na ji akwai wanda ma in ba irin Afghanistan ana cewa wani lokaci haka an jajjefe wasu, to amma yawanci waɗanda ake jefa ba ta wajen zira ba ne, wajen aiki ta luwaɗi ne ake jefe su. To wasu ɗin kafin a samu wanda za a samu shi da laifi, yawanci kuma za ka samu su ma iƙirari ne suke yi, in aka tare su da tuhuma sai su fito su yi confessing su yadda cewa eh mun yi kaza, wataƙila ma su ta bada. To da wannan ne ake samu a yi musu hukunci, amma ba wai wasu ne suka gani ba, wasu ne suka gani. To kaga arba'atu shuhada, shaidu hudu ɗin nan a gurin waɗanda a gurin malaman abin da malamai musamman malaman usulu suna ce shaidu hudu shaidar su zanniya ce. Shaidu hudu shaidar su bata kai tawatur ba, ko ya kai bai kai tawatur ba. A gurin malaman usulu masu azzannu da alqatu, shaidu hudu zanniya ce. Amma kuma azzannu din a nan shi ake gabatarwa akan wani abu qat'i. Menene qat'i a nan? Shi ne mutumin da aka samu wanda ake cewa an kama shi da laifin zina, musamman a ce yana da aure, jininsa huwa ma'sumud dami qat'an. Nusus gaba ɗaya sun tabbatar da cewa jininsa ma'sum ne, kada a zubar masa da jini, kada a kashe shi, ma'sumud dam, ma'sumul mal. Amma waɗancan nusus da suke bawa jininsa isma ba za su yi aiki ba in aka samu wannan shahada zanniya. Zatan ne zai zanne wancan qat'i subut din. Kamar ɓarawo abinda ake bukata a samu a shaida ta ɓarawo mutum biyu adalai, mutum biyu yanke masa a bar ma mutum hannunsa lafiya, ka a taɓa abinda zai zubar masa da jini ko a taɓa dukiyarsa. Wannan qat'i ne a shari'a, babu wani wanda yake cewa akwai tababa a cikin batun mutum kada a taɓa lafiyarsa, ka a cire masa hannu ko abin nan. To amma sai aka ce idan aka samu shaida ta mutum biyu ɗin nan a gurin masu zanni da qat'i, mutum mai zanni da lalace shaidarsa, amma shaidarsa jin za ta gabaci waɗancan nusus da suka ce ka a taɓa lafiyarsa, ka a taɓa zininsa. Kaga an gabatar da abin da yake zanni akan abin da yake qat'i. To irin wannan yana nan a shari'a, kusan rayuwarmu duk akan wannan take tafiya fa. Duk rayuwarmu akan zanniya din take tafiya. Ka je gurin asibiti, likita ya hana ka cin kaza, halaccin abin nan a gabanka qat'i ne, cewa abin halal ne kuma ba wani abu da yake sawa, amma saboda shaidar likitan da yace kakkaci zai sa maka kumburin ciki, zai sa ka dinga wasu kuraje, zai sa kai kaza, ko dar ba za ka yi ba. Da an ka kai likita ya ce ka taɓa da likitan nan guda ɗaya ne kai da shi ne, waje an maka wani gwaji an ce kana da kaza, wanda ya gwajin nan ya ba da shaida na mutum ɗaya ne, guri ɗaya ko ba guri biyu ko guri uku, duk dai ana nan cikin zanniya ɗin ne, har yanzu ba a fita cikin zanniya ɗin ba. Amma da wannan ne za mu ce muna da shiga, ba za mu ƙara shan shigari ba, za mu ƙara abin nan ba. To duk rayuwa fa akan haka take tafiya. Aya maka bukin an sa maka rana kaza za ka tashi, ka riƙe bukin, mutum ɗaya ne ya bukin ɗin nan, amma da shi wannan bukin ɗin za ka riƙa gaya mutane za ka yi tafiya, inda an tambaye ka ma za ka rantse kana da bukin. Ba wanda ba zai ce ba zai rantse ba, saboda wanda ya bukin ɗin nan mutum ɗaya ne, wataƙila ma ƙarya ne, kwamfuta ya taɓa da waye. So duk rayuwarmu gaba ɗaya fa a cikin zanniya ɗin take rayuwa. In ka ce za ka yi kamar yadda Sheikh Muhammad Ismail As-Salafi yake faɗa ce in zaka rayuwa a cikin qatiyya sai dai ka bar duniyar nan da muke rayuwa a cikin ta ka tafi can wata duniya amma duk al'amuran mu kamar yadda Ibn Jinni wani malamin nahwu lokacin da ya rikice akan harkan majaz yace kai komai ma duk komai ma a rayuwa majaz ne komai ma in ka ce zauna a ɗakin can ai ba zai cika ɗakin dai wani dan bangare zai cika to itlaqil juz'i alal kulli shi kansa majaz ne saboda haka duk komai ma majaz ne saboda haka yayi wannan iban karan haukaciyar to muna iya cewa yawancin mu'amala din mu da muke ginawa duk muna gina su ne akan zanniyat da ake kira zanniyat din ba akan qat'iyat din ba amma kuma mu a wajen muna masa mu'amalar qat'iyat din ne ba mu'amalar wani abu da muke tababa ba mu'amalar qat'iyat muke musu ba mu'amalar abinda muke daukan cewa ba lalle ne zama da gaske ba a'a da gasken gaske muke rikewa abubuwa da dama haka muke rayuwa kuma ba wanda aka tuhuma da cewa yana yin abinda ya saba wa hankali to shine Allah ya ce summa lam ya'tu bi arba'ati shuhada wanda ba su zo da shaidu guda hudu ba fajluduhum 80 jalda ku yi musu bulala 80 ku yi musu bulala 80 wato kowannen sa ai masa bulala 80 a matsayin ukuba ga wannan laifi da yayi na kazafi ba tare da dalili ba sannan Allah ya ce wala taqbalu lahum shahadatan abada wato hukunci na farko ko ukuba ta farko shine bulala 80 mun yi magana akan bulala din da yadda ake yin ta a baya can ba sai mun maimaita ba ayi guda 80 ukuba ta farko kenan ukuba ta biyu wala taqbalu lahum shahadatan abada kada ku sake karbar shaidar su wannan ita ce ukuba ta biyu wato a sauran rayuwar su za su yi ta ba tare da kun karbi shaidar su ba suna ta tuna wannan suna jin wannan laifin a tare da su ukuba ta uku shine wa ulaika humul fasiqun wadannan su ne fasikai shaykhul islam ibn taymiya alayhi rahmatullah a cikin littafin sa majmu'ul fatawa mujalladin 15 yake cewa fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yace wala taqbalu lahum shahadatan abada kada ku karbi shaidar su har abada yace fa hadha nassu fi anna ha'ula'il qadhafa la tuqbalu lahum shahadatan abada wannan nassi ne karara da yake nuna cewa wadannan da suke kazafi suka yi kazafi kada a karbi shaidar su har abada wahidan kanu aw adadan mutun daya ne ko adadi ne ko suna da yawa wanda suka yi kazafin mutum ɗaya ne ko mutane da yawa ne suka yi kazafin to duk ba za a karɓi shaidar su ba bal lafzul ayati in ma aka dubi lafazin ayat yantazimul adad ala aljam'i wal badal yana nuna cewa adadi tunda Allah ya ce wal ladina yarmuna al muhsanati kaga jam'i ne to a dauka kowane rabi kowane wanda yayi kazafi yayi ma wata kazafi wancan ma yayi ma wata kazafi wannan ma yayi ma wata kazafi shine ala al badal ala al badal kenan da yace ala al badal ala sabilil jam'i wal badal to badal din a ce wannan yayi ba waccan wannan ba yayi ba waccan wannan ba yayi waccan in ka hada su kaga jam'i ne suka yi wa jam'i wato mata maza ne da yawa suka yi wa mata kamamu da yawa kasafi ko kuma ala sabilil jam ka dauka da yawa ne suka yi wata mace da kasafi wacce ce guda daya mutane da yawa suka yi mata kasafi suka jefe ta da wannan abu ba tare da ce da gari da ido ba yawanci irin wannan kuma tana faruwa ne ta hanyar wani da zai kitsa labarin kamar yadda ya faru a hadithatul ifki da za ta zo nan gaba mutum ɗaya ne zai kitsa labarin na ƙarya ya yaɗa shi shikenan sai kuma mutane su ta maimaitawa to duk wanda ya ɗauki kalmar yake faɗa mata to ƙazafi yake mata to ko sun kai su nawa a yi musu wancan hukuncin kuma kada a karɓi shaidar su har abada to shine malam Ibn Taymiya yake cewa muka dubi nassin ayar tana nufin ba za a karbi shaidar su ba su mutum ɗaya ne ko mutane da yawa ne yace kuma wannan shine lafazin ayar yana nuna haka ala abinda yana nuna adadi ala sabilil aljam'i aw ala sabilil badal yace li anna alayata nazalat fi ahli alifki bi ittifaqi ahli alilmi wal hadith ahli alilmi bil hadith wal fiqh wat tafsir yace saboda ayar ta sauka akan maganar waɗanda suka yi wa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha kage wanda shine ittifaqin malamai masana hadisi da fiqh da tafsiri kamar yadda muka faɗa a farkon surar ayar cewa babu wani abu da ya tabbata a ta fuskar ruwaya da wani isnadi ingantacce da yake nuna cewa ita wannan aya yanzu da muke cikinta ta sauka ne akan abin da ya faru da Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, duk da cewa kissar ta tana nan tafi a gaba da zamu zo insha Allah in Allah ya kai mu da rai da lafiya. Babu wani nassi sahihi da yake nuna haka. Akwai abin da Urdubi ya haikaito cewa an samu daga Sa'id ibn Jubair ya faɗi haka cewa ta sauka ne akan hadithatul ifk, amma shi ba wannan kamar yadda na gaya na faɗa a wancan lokacin cewa ban same shi musnad ba, ban same shi da isnadin sa ba. Sai ra'ayin malamai kuma da suke cewa a ita wannan aya ta sauka ne ammatan fil qazafa, tana magana ne gaba ɗaya akan masu kazafi ba wai akan waccan hadisa da ta faru ba. Yace wa kana alladhina qazafu aishata adadan wa lam yakunu wahidan, wanda suka yi wa Nana Aisha kazafi suna da yawa, duk yawanci munafikai da wasu daga cikin musulmi wadanda wannan guguwa ta tafi da su, kuma daga ƙarshe aka yi masa bulala bayan ayoyi sun sauka wanda suka wanke Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, kamar yadda karatun su zai zo nan gaba insha Allah. Sannan Allah cewa ulaika humul fasiqun, wanda ita ce uquba ta uku, cewa waɗannan a gurin Allah fasikai ne, fasikai su ne waɗanda suka fita daga da'ar Allah subhanahu wa ta'ala. Kalmar al-fisq al-Qur'ani takan zo da ma'anar al-kufur, takan zo da ma'anar kafirci, wato al-fisq an-naqilu 'anil millah, fasikancin da zai raba mutum da musulunci, kamar irin wanda ya faru na Iblis ke cewa iz kunna lil mala'ikati tasjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al-jinn fafasaqa an amri rabbih. Sai Iblis kana min al-jinn, ya kasance daga aljannu, fafasaqa an amri rabbih, sai fasikanci ga barin umarnin ubangijinsa. Kaga fasikanci anan yana nufin kafirci, ai wa kana illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin, saboda kafirci nan yake nufi kalmar fasikanci. Haka ne inda Allah ke cewa wa ammal ladina fasaqu فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. كاغا أنا شيما فاسق أنشي أنا نفن كافرشي. أما الذين فسقوا أما وأن سكي فاسق أنشي وتسكي كافرشي فمأواهم النار مكو مرسو متترسو إتشي وتا كلما أرادوا أن يخرجوا منها دسن سكي نير سفتون غوتا أعيدوا فيها سأمين دسو چكنتا وقيل لهم كما أشيء سوذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. كنا لنا عذاب الموتى ونكوك كلي تاوانيت نشي كاقا أنا ودر الله ديشي كلما أرادوا أن يخرجوا منها وإيدوا فيها كاقا وينونا فاسقنشي أنا فاسقنشي لنا نكافرشي سنن نفدرسا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وندزي كلي تا عذاب الموتى ita ce jahannama wannan kafiri ne. To haka nan kalmar fasikanci takan zo da ma'anar wato rashin yi wa Allah biyayya cikin dokarsa, saba wa dokar Allah, ko da kuwa abin bai kai ka kafirci ba, ana iya kiran shi fasikanci. Kamar anan walladhina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajilduhum 80 jalda wa la taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Ba yana nufin duk wanda ya yi mawuni kazafi ba ya kafirta. Anan fasikanci da ake nufi shi ne wato saba wa dokar Allah subhanahu wataala, wanda ba zai kai mutum ga kafirci ba. Haka nan inda Allah ke cewa wala yudarra katibun wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum. Haka nan fusuqun bikum ba yana nufin kafirci ba, yana nufin haka nan fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. سباب المسلم فسوق زاج المسلمي فاسق الجيني كأنا بعدا نفهم زاج المسلمي كافر الجيني بس كلمة فسق تنازوا بمعنى الكفر تنازوا بمعنى الخروج عن طاعة الله ولو لم يصل إلى حد الكفر كنا بكلمة لكن كافر الجيني تؤهنا هكا أبيجي كيري فأولئك هم الفاسقون وننسوني وننسك فتنق نهار الله بما بنسك أي كتا abu ne wanda ya kunshi sharri iri-iri, abu ne da ya tattari sharri da barna daban-daban. Na farko dai a cikinsa akwai keta hurumin Ubangiji, keta hurumin Ubangiji, sannan akwai keta, wato keta hurumin Ubangiji shi ne aikata abin da Allah ya hana aikata, na tuhumar dan uwanka musulmi nayi masa yarfe nayi masa kage nayi masa ƙarya Allah ya hana wannan kuma kai kaga wannan abu ne mummuna sannan abu mummuna na biyu shine keta mutuncin dan uwanka kai abinda zai zubar wa dan uwanka mutunci ya bata masa suna sannan abu na uku ka bude wa mutane kofa su yi ta fadar maganganu marasa dadi a kansa su yi ta fadar maganganu marasa kyau a kansa kuma duk a dalilinka ne wanda Allah ya ce wallazi tawalla kibrahu minhu wanda shi ne ya jibinci wato ya dauki gabarin wannan laifin kitsa wannan ƙaryar saboda haka kaga daga cikin sharrin kazafi akwai wannan sannan abu na hudu wato datse ɗan uwantaka ta imani da Allah subhanahu wataala ya ce mu'mini dan uwan mu'mini innamal mu'minuna ikhwa المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. صراك مؤمني وجناني المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. مؤمني أقوى مسلمين أقوى مسلمين. تو عندك جي في شدة وتا ممونا ربعنا إيرم ونن. تو كاجا كمركا كلا لا تونا متكني لتكيت كانوك ونن بقى من شر مني. سنا أبو نه 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 shine mahabbatu isha'atil fahisha fil mu'minin kamar kana san alfasha ta yadu a tsakankanin mu'minai yayin da kake yada wadannan miyagun maganganu akan mutumin da bai jiba bai gani ba to kamar kana yada alfasha ne a cikin wadanda suka yi imani duk wanda yana nuna maka cewa kazafi yana daga cikin kaba'ir yana daga cikin manya-manyan laifuffuka kuma babu inda aka yi ambaci fasikanci akan aiki wani aiki sai in ya zama kabira ne sai ya zama babban laifi ne dukkan aikin da aka ce fasikanci ne ko bai yinsa fasiki ne to aikin laifi ne bai girman gaske saboda haka abinda qazful muhsanat ko qazful muhsanina yana daga cikin laifuka waɗanda suke manya babu shakka yana daga cikin manyan laifuka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa su cikin asabul mubitat laifuka guda bakwai masu halakarwa saboda cutar wadda suka tattara ka cutar da mutum ka cutar da nasabarsa ka cutar da ƴan uwansa ka cutar da zaka cutar da mutane da yawa zaka cutar da shi kansa wanda ka jefa da wannan abu alhalin bai ji ba bai gani ba baka da wata shaida shi a karan kansa ka cuce shi ka cuci nasabarsa domin ka jawo idan kore shi kore ci kai daga mahaifinsa kace wani ba shine ubansa ba ka lalata wannan nasabar ko ka tuhumi wata tana da miji ka tuhume ta da irin wannan tuhuma to zaka jawo shakka a cikin duka ƴaƴanta ba ai ta zaton cewa ƴaƴanta ba na mijinta bane na wasu ne ta kwaso sannan baya ga wannan su kansu yaran ka jawo musu abinda zai zama musu matsala su kansu yaran domin inda suka je za a dinga kunye za a dinga zagin su da wannan kuma kai duk kai ka abin da in akwai ƴaƴa mata wataƙila su rasa mazajin aure to kaga in ka dubi girman laifin sai ka ga cewa laifi ne wanda yake babba kuma wato shi laifin zina wato girmansa kafirci ne kawai za ka ce ya fi shi muni wani lokaci ma zaka samu yanzu kamar matan annabawa akwai daga cikin matan annabawa wadanda aka danganta su zuwa ga kafirci amma babu wata mata daga cikin matan annabawa da aka danganta ta da karuwanci babu amma ga matar annabi Lut da matar annabi Nuh kanat tahta abdain min ibadina salihain fa khanatahuma ibil kufri suka ci amanarsu ta hanyar kafirci فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين فشي يسا عبد الله بن عباس يكي تشا باب وتما تر النبي الله تبزنا اما انسى مؤدن دسكي كافر كما يندى وانا آية تكينونا سبو نبي سبو ان او ان تفسكر واتو زنانش زي شافو بجر دم duk inda ya je za a rika nuna shi kaga mutumin nan ba ta sakaruwanci take ƴaƴansa ba za su zauna lafiya ba za a riga shakkar ma ƴaƴansa saboda haka sai ta shafi bijin to Allah subhanahu wataala sai ya kiyaye annabawa sai ya tsare annabawa ta fuskar wannan an samu annabawan da aka jefi matansu da bil kufr lakin ba a samu annabawan da aka jefi matansu bil uhur ba li'anna al uhra yata'adda amma al kufr fa huwa lazim la yata'adda ahlihi wanda ya laifin shi abin yake karewa akan sa wanda ya kafirci akan sa kafirci yake karewa ba zai shafi ayyansa ba ba zai shafi abin da matansa ba haka nan in mace ce ba zai shafi mijinta ba uwa ce ba za ta shafi ba zai shafi ayyanta ba ita kadai abin zai kare akan ta amma idan zina ce to abin din zai shafi sauran to shi yasa laifi ne wanda yake mai girma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo cikin hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa shi ya lissafa qadhafa al muhsanati ya lissafa shi cikin al mubiqat hadisin yana cikin sahihain manzo yake cewa ijtanibu sab'a al mubiqat ku nisanci laifuffuka bakwai masu halakarwa da duk mutumin da aka same shi da ɗaya daga cikin su kuma bai tuba ba har ya mutu yana yi ya halaka kansa ya gama halaka halakakke ne kalu ya rasulullah ma hunna waɗannan laifuka ne bakwai masu halakarwa annabi ya ce ashirku billah yi wa Allah shirka sanya wa Allah abokin tarayya wasihru da sihiri tsafi wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq da kashe ran da Allah ya haramta a kashe shi ba bisa haƙƙi ba ba wanda ya kisa a kashe shi ba a haka kawai ba ji ba gani ba dalilin komai saboda zalunci a kashe mutum sannan wa aklu riba da cin riba kaɗan ko bai yawa don wasu suna ɗaukan ɗin riba ya kaɗan ce kamar ba matsala Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin wa illam taf'alu fa'adhanu biharbin min Allah wa rasulihi ya ku waɗanda suka yi imani ku taqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa zaru ma baqiya ku bar duk wani abu da ya saura min ar-riba na riba ko ya yake ko mun kankantar sa shine ma baqiya duk yadda ya saura ku bar shi sai ce in kuntum mu'minina in dai ku mu'minai ne da gaske fa in lam taf'alu in kuma za ku daina ba fa'adhanu biharbin min Allah wa rasulihi to ku shelanta yaki da Allah da manzansa wannan ma baki da fa yake magana ma baki da aka ce ka bari in baka bari ba to ka shirya da mara ku rukuma da Allah waye zai kai labari ya rukuma yana rukuma babu shi to wani sai ka je ya ce maka za a babu rance amma dan ɗan riba ɗan kaɗan ce ɗan ɗan percentage ne mafi 3% ba za ka ɗan biya 4-5% wai shi yana so ya nuna maka ɗan kaɗan ne saboda ka rinsa ido ka ce ba to idan ɗan kaɗan ce ba matsala daman ai Allah ya ce la ta'kulu riba ad'afa mudha'afa ai cewa Allah ya yi kar ku ci riba ninkin ba ninkin saboda ka tuna ka ce ninkin ba ninkin in ƴar kaɗan ce ba ta dindinka ba ka ci akwai miyagun malaman da suka irin wannan fatawar mudha'afa mudha'afa aka haramta amma ya manta da wazaru ma baqiya sai ya daure wannan adhafa mudha'afa wanda ake cewa sifa ce kharajat makhraj al-ghalib galibi wadanda suke bada riba bashi a wancan lokacin da aya take sauka haka bashin yake koma kamar na kasashe ba su sukan IMF da World Bank ai haka riba take kasance adhafa mudha'afa za ka karbi abinda bai fi 1,000 ba amma za ka biya 30,000 ko 40,000 a yi ta biya ƙarshe ma har bayan an tatse ka ka gama galabaita sai ce an yafe maka an fa karbi ninkin ba ninkin abinda aka baka amma kuma ƙarshe a zuwan yafiya ne aka kyale ka saboda haka an yafe maka jikar halinka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya riba a cikin waɗannan abubuwa guda hudu masu halakarwa wa aklu balil yatimi da cin dukiyar baraya saboda baya da galihu baya da wanda zai tsaya masa a taro a cinye dukiyarsa wa tawalli yawmaz zahfi da gudu a ranar yaki ranar da ake yaki mutum an jefa fagen daga ana bugawa mutum ya gudu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sa al-masir wanda ya mutaharrifan liqitalin ya dan kauce dan kawai ya dawo ya saki aw mutahayyizan ila fi'a koko a yanku na cewa bangaren da yake ba ƴan uwansa sai ya ruga dan ya shiga cikin ƴan uwansa a cigaba da yaki wannan babu komai amma in ba haka ba faqad ba'a bi ghadabin min Allah ya koma da fushin Allah kuma makomarsa jahannama ce wa bisal masir, Allah ce ba koma tayi muni. To yana daga cikin sab'ul mubiqat. To sai annabi ya ce wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, da yau mata masu kamun kai wadanda suke mu'mine wanda ba su san me ake ba, ba su san me ake ba, ghafilat ba su san ma wainar da ake toyawa ba, haka kawai ba su ji ba, ba su gani ba. Mutum ya je ya jefa musu wata kalma ta abin nan, ya ga wasu na wuce ya ce kaga matan nan su simi da niqabi da wani hijabi, dai iska ne wannan. To kaga wannan shine qazful muhsanatil ghafilat, ba su san ma me kake ciki, ba dalili, kawai saboda ka tsani hijabi, saboda ka tsani abin nan niqabi, shikenan duk wacce ta wuce da niqabi sai ka jefe ta da irin wannan kalmar. Ai kaga su ne duk fasikai ne, amma simi ta wani rufe fuskar ta, tayi kaza, fasikan banza kaza, akwai wanda suna irin wannan. To su din suna cikin wannan layin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya guji fadawa cikin waɗannan nabi'u masu halakarwa. To anan idan muka lura za mu ga ba a faɗi su da ba, sai aka ce qazful muhsanatil mu'minat, an faɗi riba, an faɗi kisan kai, an faɗi sihiri, an faɗi shirka, amma ita zinan ba a faɗa ba. Me yasa ba a faɗe ta ba? Dan a nuna maka tsananin muninta, domin idan ya zanto jifan wani da ita bisa ƙarya halaka ce, to ina kuma mai jifan ya zo ya yi ita zinar kanta, ka ɗauke ta ka jefa muni, halaka ce. To ina kuma shi mai jifan a ce kuma an kama shi yana yinta, kaga muninta ya kai muni, rashin ambatanta nan, amma aka ambaci kasafi da ita, yana nuna maka girman sha'aninta, sha'aninta ya girmama, ko ba an faɗe ta ba, an faɗa abinda zai ƙara nuna maka girmanta. Kamar a ce ne tuhumar wani da kisa, a tuhumi wani da kisa, kaga babban abu ne, ka tuhumi wanda bai yi kisa ba cewa ya yi kisa. To ina kuma a ce ka yi kisa, in tuhumar wani da kisa laifi ne. ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. تو انا كما اتي شي ياي كسان ما كاغا من باب اولى wannan abin yafi girma. Sannan Allah ce illal ladina tabu min ba'd dhalika wa aslihu fa inna Allah ghafurur rahim, sai dai wadanda suka tuba bayan haka suka kuma gyara, to lalle Allah mai musu gafara ne kuma mai jin kansu ne. Wannan ita ce ayar da za mu rufe karatunmu na bana da ita gobe insha Allah. Abinda muka faɗa na daidai a yau Allah ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure Ubangiji ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.